kulurwar ya biyo bayan ganawar da ASU suka yi ne da gwamnatin tarayya, inda bangaren gwamnati ta amince ta biya ASU albashinsu tun daga watan Fabrairu na bana zuwa watan Yuni da tsohon manhajar da aka saba biyan su da shi. Haka zalika, gwamnati ta amince da ƙara kuɗin allowance na malaman daga naira biliyan 30 zuwa naira biliyan 35, sannan kuɗin gyaran jami'o'i kuma daga naira biliyan 20 zuwa naira biliyan 25. Farfesa Muntaka Usman na Jami'ar Ahmadu Bello shine mai yi wa kungiyar fasarar manufofin su a Hausa. Ya bayani yana cewa
kan magana gyara dokoki na jami'o'i na mallakan jihohi, kuma wannan za a kai shi tantakar dokai zuwa ga majalisar ƙasa, sannan kuma za a duba ziyartar jami'o'in, wanda doka ne ta bada cewa duk bayan shekara 5 a ziyarci jami'o'in, za a kafa kwamitoci su ziyarci jami'o'in sannan su bada rahoto a kai. Sannan kuma yarjejeniya tsakaninmu da gwamnati za a ci gaba da tattaunawa daga nan a gaya su ma zuwa ƙarshen jami'o'in.
To sai dai mai nazari a al'amuran yau da kullum, Comrade Isa Tijjani, ya tsokace akan matakin da gwamnati ta ɗauka, inda yake ganin kaman ba za ta iya cika alƙawuran ba.
Wato wannan bayani da ke tsakanin gwamnati da ASU, matsalar nan ba warwarewa za ta yi ba, saboda gwamnati dai ba za ta cika alƙawarin abin da ta gaya wa 'yan ASU ba, saboda alƙawarin kan ba abin da za ta iya cikawa ba ne. Na biyu, ni abin da yake bani mamaki shine cewa ASU dai malaman makaranta ne, su suka koya mana yanda ake yin negotiation, saboda haka ban taba ganin inda za a ce wai mutum ya je domin ya tattauna bukatarsa da wanda ya dauke shi aiki, kuma ya ce 100% idan ba a biya mar wannan bukatun ba sai dai duniya ta tashi. To wannan ina ganin kaman an yi nisa, saboda haka sai dai su shirya. Amma dai ni na imani kaga da yanzu nan ai gashi nan ministan Kwadugo ya ce ai zancen cire su daga IPS na biyan albashi na wani lokaci ne, ba ma za su cire ba, in sun cire ba za a biya albashin ba. Kuma naira biliyan 65 da aka ce ina kashi bakin din da za a samu na biyan wannan kudin a yanzu, a halin da aka ce gwamnatin Najeriya ko kuwa tattalin arzikin Najeriya ya fada cikin wani halin kakanikai.
Wannan yajin aiki shine mafi tsawo a tarihin kasar. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya a jami'o'i a daidai lokacin da malaman za su koma karatu a yanayin bazata na samun cikakkun kayan aiki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.